sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan dare na yau Litinin 31 ga watan Janairu shekarar 2022. Baba ya koma Kirinya tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa mazauna garin Oturu a jihar Abia sun yi kira da a kawo musu dauki game da yawan kashe-kashen mutane da sace su da kuma fashi da makami. A jamhuriyar Nijar, malaman makaranta ƴan kwantaragi sun fara yajin aiki na kwanaki biyu a fadin kasar. Har yau a cikin shirin za ku kuma ji cewa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya EFCC ta damƙe shugaban gidan rediyon Voice of Nigeria Mr. Okechukwu Osita. Muna kuma dauke da rahoto na musamman akan ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari ya kai arewa maso yammacin Najeriya. Akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku, amma sai mun fara da jin jikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A yau Litinin ake sa ran kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya zai tattauna akan rikicin da ke faruwa a bakin iyakar Rasha da Ukraine a wani zama da Amurka ta kira don tattauna batun sojoji fiye da 100,000 da Rasha ta kai yankin da kuma wasu ayyukan tsokana da take yi wa Ukraine. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya, Linda Thomas Greenfield, ta faɗa a shirin This Week na gidan talabijin ɗin ABC a jiya Lahadi cewa kwamitin zai hura wa Rasha wuta a kan ta bayyana dalilin da ya sa ta kai sojoji bakin iyakar. Rasha dai ta yi watsi da matakin na Amurka, inda mataimakin jakadan Rashar a Majalisar Ɗinkin Duniya, Dmitry Polyansky, ya kira zaman na neman jan hankali. Rasha dai na daga cikin mambobin kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya biyar na dandandan, kuma za ta iya amfani da damarta ta hawa kujerar naki ta dakila duk wani matakin ladabtarwa da kwamitin zai dauka a kanta. Jami'an hukumar wasannin Olympics a China sun ce mutane 37 ciki har da 'yan wasanni da jami'ai suka kamu da cutar coronavirus a jiya Lahadi. Rana Asabar kuma mutane 34 dake da alaka da wasannin suka kamu da cutar. Ƙungiyar Pacific Maritime Association ta ce bisa ga wani rahoton jaridar New York Times, jami'an ƙungiyar dakon kayayyakin jiragen ruwa na West Coast da yawa suka kamu da coronavirus a cikin watan da ya gabata a shekarar da ta wuce. Jaridar ta ce a shekarar da ta wuce ƙungiyar ta ba da rahoton samun mutane 1,624 da suka kamu da coronavirus a tsakanin jami'an, yayin da aka samu akalla mutane 1,850 da suka kamu da cutar a cikin watan da ya gabata. Archbishop Chrysostom na biyu, shugaban majami'ar Cyprus Orthodox Christian Church, ya faɗa a jiya Lahadi cewa zai dakatar da wasu limaman coci 12 da suka ƙi yin rigakafin COVID-19. A jiya Lahadi, ƙungiyar Taliban ta sanar da cewa za ta fara buɗe dukkan jami'o'in gwamnati a Afghanistan daga wannan makon, sama da wata biyar bayan da ƙungiyar ta masu kaifin kishin addinin Islama ta sake kwace ikon ƙasar da yaƙi ya daidaita. Abdulbaki Haƙani, ministan ilimi a mataki na gaba da sakandare, ya faɗa ta bidiyo cewa ɗalibai a lardunan Afghanistan da ke da yanayin zafi za su koma azuzuwansu ranar Laraba, yayin da jami'o'in da ke yankuna masu sanyi ciki har da Kabul za a buɗe su ranar 26 ga watan Fabrairu. Haƙani dai bai yi ƙarin bayani ba, amma a bayanansa na baya ministan ya bayyana cewa za a tabbatar da raba maza da mata a jami'o'in gwamnati kamar yadda shari'ar musulunci ta tanada kafin a buɗe su. Ya kuma ce saka hijabi ya zama wajibi ga ɗalibai mata. Sanarwar ta jiya Lahadi na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan Taliban ke fuskantar matsin lamba daga kasashen duniya akan su mutunta haƙoƙin bil'adama a Afghanistan, musamman na mata, kuma su bar 'ya'ya mata su samu ilimi. Na'urorin kariyar Siriya sun dakila wani makami mai linzami na Isra'ila da ya auna wajen Damascus, babban birnin kasar, a cewar kafar yada labaran Siriya da safiyar yau Litinin, inda ta ambaci wata majiyar soja. An ruwaito majiyar na cewa makamin ya haddasa barnar kayayyaki da ba a bayyana ba takamaimai. Wasu sojojin Siriya biyu da suka bar aiki sun ce hare-haren sun auna wuraren da ke arewa maso gabashin birnin Damascus ne a kusa da garin Kutaifa, inda kungiyar Hezbollah ta 'yan Lebanon da ke samun goyon bayan Iran ke da mayaka da yawa da kuma wurin ajiye makamai. Sojojin Isra'ila dai basu ce uffan ba game da batun. Isra'ila ta zafafa kai harahare a ƴan shekarun da suka wuce akan abin da ta bayyana a matsayin wuraren da ke da alaka da Iran a Syria, inda dakaran Tehran da ke karkashin jagorancin kungiyar Hezbollah suke da mayaka da yawa tun lokacin da aka kai su don su taimakawa shugaba Bashar al-Assad. A gefe guda kuma a jiya Lahadi, dakaran Kurdawa da ke samun goyon bayan Amurka suka sanar da kawo ƙarshen ayyukan da suke yi a wani babban gidan yari da ke arewa maso gabashin Syria, kwanaki bayan sake kwato ginin daga hannun mayakan da ke da alaka da kungiyar 'yan ta'addan IS. Dakaran Syria da Kurdawa ke jagoranta na SDF sun ce sun kawo ƙarshen farmakin fatattakar mayaka a gidan yaren Al-Sina'a da ke birnin Hasaka, bayan da suka kai farmaki a wuri na ƙarshe inda 'yan ta'addan IS suke. Sanarwar ta jiya Lahadi ta zo ne kwanaki hudu bayan da dakarun SDF suka kwace gidan yaren, biyo bayan mako guda da suka kwashe suna artaba da mayakan IS da suka kai hari a wurin a wani yunkuri na 'yantar da dabban fursunonin IS da ke tsare a cibiyar. Jami'an Amurka sun ce bayan harin da kuma fadan da ya biyo baya, an kwashe fursunonin zuwa wata cibiyar da ke da tsauraran matakan tsaro don dakile ci gaba da kai harahare daga mayakan IS.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, al'ummar garin Uturu a jihar Abia sun yi kira ga hukumomi da su inganta yanayin tsaro akan hanyar iyakarsu da garin Okigwe na jihar Imo sakamakon ayyukan masu garkuwa da mutane. Ga dai rahoton wakilinmu Alfonso Okoregwe akan wannan batun.
Al'ummar garin Uturu a jihar Abia masu iyaka da garin Okigwe a jihar Imo sun yi kira ga hukumomi da su gaggauta yunkuri wajen magance matsalar tsaro wacce ke addabar matafiya kan hanyar iyakar su da Okigwe. Al'ummar garin Uturu sun yi wannan kiran ne a wani taron gaggawan da suka gudanar jiya sakamakon hare-haren 'yan fashin dajin da suka yi tagarkuwa da mutane akan wannan hanyar a 'yan kwanakin nan. Chief Chidi Obebe shi ne shugaban al'ummar garin Uturu.
The people of Uturu are gathered to discuss and also decide among ourselves the best way to go about the security challenges that we are facing.
Yace al'ummar garin Uturu sun hallara yau ne don su tattauna da kuma yanke shawara tsakanin mu kan hanya mafi ala na warware kalubalolin tsaron da muke fuskanta. Muna fuskantar wani kalubale wanda mun jima sosai da ganin irinsa. Kalubalen kuwa shine rashin tsaro daga Okigwe zuwa Ihube har garin Uturu inda jami'ar jihar Abia take. Da kyar muke sha akan wannan hanyar saboda satar mutane da wasu ayyukan 'yan fashin daji. So muke muyi amfani da wannan damar muyi kira ga duk waɗanda alhaki ya rataya a kansu a matakin jiha da taraya da su kama na ɗauki da wuri saboda mun kure iya namu ƙoƙarin. To ko me rundunar 'yan sandan jihar Imo ke yi don kawo ƙarshen wannan aika-aikar? Tambaya kenan da na son wa kwamishinan rundunar Malam Rabi'u Husaini, amma ya turo mun sakon karta kwana ne cewa ba zai iya yin wani furuci ba. Daga bisani, shugaban matasan garin Uturu Mr. Chukwe Mekachinenye ya yi kira ga hukumomi tare da jaddada bukatar murkushe wannan lamarin da ke neman gagarar kundila. Ya ce al'amarin yana lalacewa, tamkar kullun ne yake aukuwa. An saba ji an yi garkuwa ko fashi jifa-jifa, amma wannan yana faruwa ne a kowane yini biyu ko sau uku a mako. Wannan abin damuwa ne sosai, kuma ya kamata hukumomi su duba wannan lamarin su nemo maslaha mai dorewa. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Umahia, Nigeria.
A gaida Okoregwe da wannan rahoton. A jamhuriyar Niger kuwa, malaban makaranta 'yan kwantaragi sun fara yajin aiki na kwanaki biyu daga yau Litinin 31 ga watan Janairun shekarar 2022 da nufin tada hukumomi daga bacci game da wasu tarin matsaloli da suke hana ruwa gudu wajen tafiyar da ayyukan karantarwa. Lamarin da tuni ya fara daga hankulan kungiyar iyayen ɗalibai. Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Yajin aikin wanda shine na farko a bana ya biyo bayan watsewar baran-baran din da aka yi a taron da ya hada shugabannin kungiyoyin malaman makaranta da mambobin kwamitin kula da sha'anin ilimi a jiya Lahadi. Malaman da ke wannan yajin aiki sun hada da na firamare da na sakandare sakamakon wasu dadadin bukatun da suke neman a biya musu, kamar yadda sakataren kungiyar SINASEF ta malaman kwantaragi Munkaila Halidu ke karin bayani.
A kuzancin da ya shahi biyan ma'aikata yan kwantaraje, a bar kowa wanda ke so su zanna Niger su zanna, wanda ke so su je su kai albashin su kin ban kudi, albashin na ma'aikaci ne ba na gwamnati bane, kuma kiran wani bai ke maka a katina su ga yanda zaka albashin ka, kuma mun ce ya kamata in an biya ma'aikatan gwamnati kirin ga da uku ga wata 25 an yayi nisa an biya ma'aikatan gwamnati, mun ce kenan in an biya su dan menene in wata ya mutu baya biya yan kwantaraje, inda da gaske ne ana so a samu kalite na education kenan a samu nan lokal yake halin da zai sa kansu su yi wuya. Akwai zancen rafel salar, akwai rijiyar zancen incident financial, akwai matsaloli da dama.
Wannan mataki na jingine aiki wata hanya ce da waɗannan malamai ke son amfani da ita a ɗaya bangare, domin an karar da shugaban ƙasa Muhammad Bazoum yadda wasu jami'ai ke sakaci da alƙawuran da ya ɗauka a yayin ganawarsa ta kwanakin baya da masu ruwa da tsaki a sha'anin ilimi a cewar su.
Shugaban ƙasa wadda yake ku je ku yi, mu an mu shi cikin yayin aiki kenan, wanda ya kamata su yi abin da shugaban ƙasa ya wadi shine busa nan ganshi.
La'akari da cewa yajin aikin malaman makarantun gwamnati abu ne da ya fi shafar karatun 'ya'yan talakawa, musamman a ƙasar da kashi 80 daga cikin 100 na malamai 'yan kwantaragi ne. Yasa kungiyar uwayen yara dalibai Association des Parents d'Élèves jan hankulan bangarori akan bukatar yin sulhu, inji mataimakin shugabanta Ibrahim Nalado.
Ban mu so a ce yara mu sun yi fashin lakwal in ba sam didi mashi ba da bayi, mu mun so kullun daga Litinin zuwa Sabudu a ce yara mu suna zuwa lakwal. Gurin uwayen yara su ta yi lakwal, burma a gamu a zamna guri bisa tebur guri guda a shirya burma kwace-kwacen da suke a samu a shayar musu wayansu.
To amma shugaban ma'aikata a ofishin ministan ilimi Malam Ashanahima ya jaddada cewa a yanzu haka bangarori na cikin tantaunawa don nemo bakin zare.
Ba dabbu da ba a bi mu alkawali ba, saboda dai wasu kuke koke-koke a shirin da sun ka aje wajen minister, ana nan ana tattauna bisa kansu. Ba a ƙirƙire ba dai an kai abinda ake cewa protocol l'accord.
Fannin ilimi na kan gaba a jerin ayyukan da shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum ya yi alƙawarin baiwa fifiko a tsawon wa'adin mulkinsa, kamar yadda ya ayyana a jawabinsa na rantsuwar kama aiki, domin a cewarsa cigaban ƙasa ba zai samu ba sai da ilimi. Sai dai rashin jituwa ta tsakanin malamai da jami'an gwamnati na iya yi wa ƙudurin shugaban tarnaƙi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoto. Idan muka sake leƙa tarayyar Najeriya, hukumar yaƙi da cin hanci ta EFCC ta damƙe shugaban gidan rediyo muryar Najeriya Mr. Okechukwu Osita da zargin badakala da cin hanci da ya kai naira miliyan 1,000 da miliyan 200 ta ringizon kwangiloli da ya baiwa 'yan uwansa ayyukan bogi. A Abuja, wakilinmu Umar Faruk Musa ya tuntuɓi Abdulrashid Bawa, shugaban hukumar EFCC, domin jin ƙarin bayani.
Laifi muka ake tuhumar cewa ya yi shi ya sa muka kama shi.
Menene laifin?
To kai kuma Umar Faruk Musa, sabuwar EFCC ai kada mu yi magana kuma ku ce mu harbi kata. Ya dai laifi muna bincike, kuma lokaci ya yi na abin nan an riga ma an ba shi bebi da ya yi fulfilin commission company. Ba ma son yanzu mun tura cewa bincike da muke yi yana a matakin bincike, kuma mu zo muna ta faɗa ma jarida kaza ana tsammanin kaza. Muna ganin ya kamata a ce wayannan abubuwa muna kama su muna rike su, sai in lokaci ya yi dangane da zuwa kotu, ko kuma muka yi shawarar cewa lalle-lalle in Najeriya ya kamata da wannan don kariya ga waɗansu sigirin wannan, ko kuma muna buƙatar wani ya zai muna bayanai abin da ke ba mu da shi. To amma yanzu gaskiya ba za mu zo mu ce a'a ai ga abin da aka yi, a'a an yi wata kwangila nan a tsika da a'a ga wannan a'a shi ya fashi kaza ko ya yi kaza, kaga wannan bai dace ba ga sabuwar tafiya wadda mun kafa a wannan kuma ta wa ƙasa tsanaki da bincike da muke.
Amma ka ce kun ba da ƙa'idoji na ya cika domin a ba da belinsa. Shin an ya tun da ka ce har yanzu bai cika wannan ƙa'idojin ba, shin an ya ba da gangan kuka ba da ƙa'idojin ba domin kada ya samu belin?
A'a, ƙa'idoji ya yi suna nan ƙasansu. Kowa wanda duk ya ziyarce baka taɓa zuwa nan ba ne an wa faru kana abin da kowa ya san ƙa'idojin a yi. Daidai ya danganta da irin matakin mutum da kaza da sauransu. Kamar yadda ka sani ya zo nan ne ranar Asabar, ina ganin kilimar da muke magana da kai jama'a cika ƙa'idojin. Da yake ina wani san ƙaramin mutum ne kafin in zo wanka da ba ina ba ma ya cika ƙa'idojin, yana yawan maki da masu sun sallame shi.
To an sa ranar da za a kai shi kotun ko tukuna? Abdulrashid Bawa kenan shugaban hukumar EFCC ta Najeriya a tattaunawa da nayi da shi a Abuja. A waje daya na tuntuɓi Malam Awwal Musa Rafsanjani, shugaban kungiyar nan da ke fafutukar yaƙi da cin-hanci da rashawa ta Transparency International a Najeriya, domin in ji irin martanin da zai maida akan wannan matakin da hukumar EFCC ta fara ɗauka akan Okwuchukwu Osita, shugaban muryar Najeriya wato Voice of Nigeria, inda yake cewa
wannan ba yau ba ne ake irin wannan. Akwai jami'ai da gwamnati kala-kala suna nan wannan bishiyar suke rashin bin ka'idar dokokin da suka ce a bada kwangilan nan shi ake bi, saboda shi da kansa shugaban kasa ya ki yadda ya tabbatar da kan cewa wannan dokar an aiwatar da ita kamar yadda tsarin wannan doka yake. Kamar misali, su da kansu, shi da kansa shugaban kasa, ina zauna ina jagorantar mutane a fadar shugaban kasa, ana bada kwangiloli wanda ya keta dokar ita da kanta dokar kwangilar ba.
To amma a takamaimai, ya kuke ji ko ƴan Transparency International wanda kuka gabatar da rahoto kwanan nan da kin cewar Najeriya har yanzu tana gaba-gaba a rukunin kasashen da ke cin hanci da rashawa?
Da gamsar da mu kan cewa irin wannan da muke da shi da wannan da muke da shi rahotanni ne wanda suke dada jaddadawa kan cewa a yanzu gazar cin hanci da rashawa a Najeriya yadda ake kuma babu kunya. Saboda haka duk rahoton da muke fitowa da shi ya yi daidai da abin da ke faruwa a ƙasa. Kamar misali, wannan abu da ya faru shi da kansa ya dada jaddada mana kan cewa rahoton da muka fito da shi wato ya zama ya yi daidai da irin abin da yake wakana a Najeriya.
Awwal Musa Rafsanjani kenan na Transparency International a tattauna da nai da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, Mur Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoton. To madalla, yanzu ko lokaci ne da zamu kawo muku rahoto na musamman akan ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari ya kai a Arewa maso yammacin Najeriya. Ga sani Shu'aibu Malumfashi da rahoton.
A Najeriya, yanayin hazo da buje na kawo cikas a daidai irin wannan lokaci a kowace shekara, musamman ma ga matafiya ta jiragen sama. Irin wannan matsalar ne ta sanya shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya soke ziyartar Zamfara kamar yadda aka tsara don yi musu ta'aziyya. Bisa tausayi da karamci, shugaba Buhari a lokacin da ya koma gida Abuja ya yi jawabi na musamman a takaice don sanya zukatan shugabanni da al'ummar jihar ta Zamfara game da rashin zuwansa kamar yadda aka tsara.
Jama'ar Zamfara, assalamu alaikum. Ban ji daɗin abin da ya afku ba, saboda na yi niyyar daga Sokoto in zo nan guso in gaida ku in maku jajen abubuwan da suke aukuwa, amma hunturu saboda ba a gani sosai kuma ga iska shi ya hana ban samu damar zuwa ba. Gwamnanku da shi da 'yan majalisar shi da kwamishinonin shi sun yi tsari kwarai da gaske na zuwa na, amma Allah bai yi ba, sai a yi haƙuri. Insha Allahu zan jira lokacin da zan samu damar zuwa idan yanayin ƙasa ya gyaru. Sojoji da 'yan sanda da sauran masu tsaron ƙasa da ikon Allah za su tashi tsaye su yi maganin 'yan ta'adda. Gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Zamfara suna iyakar ƙoƙarinsu su tabbata zama lafiya ya tabbata a Zamfara. Muna fata za ku ba da haɗin kai ta sanar da hukuma suwaye 'yan ta'adda don a yi maganinsu. Na gode ƙwarai da gaske, Allah tabbatar mana da alheri.
Tun da farko, Buhari ya sanar da gwamnan jihar Bello Matawalle game da dalilin da ya sanya ba zai iya zuwa ba ya soke tafiyarsa don a sanar da jama'a.
Sannan kullum shugaban kasa ya shirya zai zo jihar Zamfara yau, amma Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da yanayi wanda jirgi ba zai iya zuwa ba. Don ta kokari da za su zo amma ba su zuwa. Don haka ya yi magana da ni, ya ce mun shirayen shi ta yi mana namu ra'ayi. Don haka ya je a sa mana rana wani sati. Don haka ya tabbatar man da ta yau za a ƙarshen mako zai sa wata rana da zai zo musamman a kan Zamfara. saboda haka Saduwa ke isa mana da godiyar shugaban kasa da wannan kuduri da niyya da yayi, kuma kawai da mutum sun yi mun sani za mu yi namu tsari Allah na lashi, kuma na Allah shi tsari wanda ya fi namu. Saboda haka muna godiya gare shi da wannan kuduri, kuma ki tabbatar mashi cewa mutane na shirye na karɓar shi sati ne zuwa insha Allah. Allah shi gwada mana sati da rayuwarmu domin mu karɓi shi ya zo kamar yadda ya alƙawarin zuwa gaisuwa ga al'umma a jere da shi. Allah ya kawo shi lafiya.
A bayan da gwamna Matawalle ya isar da wannan saƙo, mun kuma zan tada wasu daga cikin jama'a don jin ra'ayinsu game da soke ziyartar Zamfara da shugaba Buhari ya yi.
Sunana Anas Muhammad Warawara daga jihar Zamfara. Hakika ba mu ji daɗin kasa wannan ziyara ba da shugaban ƙasa ya ne cewa duk da sun ba ni dalilan cewa wai yanayi ne na hazo, to in akwai hazo tsakanin Zamfara da Sokoto ga awa nawa mota ta taho, to kenan in dai hasu shugabanni za su ji tsoron bin hanyoyi, to mu talakawa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To ya sani al'ummar jihar Zamfara sun zabe shi da zummar ya zama silin samun musu da tsaro, amma dai abun har yanzu gwari jiya da yau ya kamata shugaban ƙasa ya farka ga 'yan lokutan da suka rage mashi domin ko bayan ba shi mutuna lokacin shi cewa lalle an ɗauki mataki.
Sunana Hadiza Sulaiman. Ba abin da zan ce sai dai mu ce Allah ya sa shi ne mafi alkhairi. Amma gaskiya mun yi farin ciki, mun yi murna, mun ji daɗi kuma da aka ce shugaban ƙasa zai zo mana ta'aziyya da jadi. Amma tunda Allah ya kaddara ba babu komai, haka Allah ya kaddara. Dama Hausa suna ce wani hani ko ga Allah an ce baiwa ne to koko. Amma dai gaskiya mutane kam sun taru ana jira za a anshe shi. Amma haka Allah kadarin da an ce yanayin wuri ba kyau, ya kamata ya taho ya samu matsala ba. Wasu suna cewa ko ya shigo mota bai yiwuwa a matsayin shi na shugaban ƙasa da sauransu a ce ya hau mota ya taho har Zamfara daga Abuja ba zai yiwu ba. Don haka muna fatan Allah ya nuna mana ranar da zai dawo ya ga ta'aziyyan yadda ya kamata da ya sai niyya.
Sunana Ma'azu Dan Cilo Maradan. Mun zo wurin tarban shugaban ƙasa. Abinda mun ka so inda Allah ya kawo shi ya ƙara jaddada matsalar tsaro a ƙasar Zamfara, don mu babu abin da ya dame mu a yau a Zamfara in ba tsaro ba.
Sai ya lain da shi. Mu ji daɗin da shugaban ƙasa bai zo ba. Abinda ni so ni dai ya to an gum hijin dai abinda a gaba mu ba irin tsaron ga dai mun hidamuwa da shi ya sauka mana da buwa dai a zanna lafiya.
Mun ji daɗi kuma da aka ce shugaban ƙasa zai zo mana ta'aziyya da jaji, amma tun da Allah ya kaddara ba babu komai.
Rashin zuwan shugaba Muhammadu Buhari wannan jiha tawa ta Zamfara a yau to bai zo mini da mamaki ba. Dubu dama mu ayyana cewa ba wani abu zai kawo sa ba illa harkar siyasa.
To amma mai ba da shawara ga gwamnan jihar Zamfara game da harkokin ƙasashen waje Dr. Suleiman Shaibu Shinkafi ya ce ba haka al'amarin yake ba.
Wanda agusau ya ga yanayin weda yau, kuma yau ma jirgi ya faɗi a Bauchi. Amma zuwan shugaban ƙasa Buhari mutum ne wanda yake da commitment, mutum ne wanda yake da tijoni, bai kamata ya shiga mota tun daga Sokoto ya yi riskin rayuwa ce ba ya ɗauko mota ya zo har cikin jihar Birnin Guso domin ya yi mutane jaji. Jaji ai bai tsufa ai, koyo shi ana ta'aziyya.
Jama'a da dama sun yaba game da jawabin da shugaba Buhari ya yi sa'ad da ya koma gida.
Sunana Abdulmalik Sa'idu Mebire. Ato alhamdulillahi mu duk da gaskiya mun ji bakin ciki ƙwarai na rashin zuwa mai girma shugaban ƙasa, musamman ganin abin da zai kawo shi matsalar tsaron jihar mu ce zai kawo shi a cikin jihar mu. To gaskiya ba mu ji daɗi ba ƙwarai na rashin zuwa ne, kasancewar da ya zo da muna tunanin za a ɗauki wasu matakai matuƙa ga wanda za su taimaka wajen ganin cewa matsalar tsaron jihar ta yi sauƙi ko kuma an kawo ƙarshen ta. To sai ga ya kuma kwatsam bayan duk wasu shirye-shirye an yi su bai samu zuwa ba, wanda gaskiya mun ji baƙin ciki ƙwarai da gaske. Amma dai saƙon da ya fito ka aiko muna na nuna rashin jin daɗi ne da kuma ba mu haƙuri, to gaskiya mu abu mun ji daɗi ne ƙwarai da gaske, wanda wannan ya sa mun ji sanyi ƙwarai a cikin zuciyarmu kuma mun mai uzuri. Don haka muna fatar nan ba da jimawa ba kaɗan ya samu lokaci ya zagayo jihar Zamfara domin ganin yanayin da muka ciki, domin ya tallafa mana domin ganin cewa matsalar tsaron da muke fama da ita a jihar Zamfara ta zama tarihi.
San Shabi Malumfashi, muryar Amurka daga Gusau a Najeriya.
A gaida Sani Shaibu Malumfashi. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
ana ci gaba da samun mabambantan ra'ayoyi kan yunkurin baiwa dan asalin kasar Ghana Otto Addo aikin horar da ƴan wasan ƙwallon kasar na Black Stars. Kasar ta Ghana dai na farautar mai horar da ƴan wasa bayan da ta kori Milovan Rajevic sakamakon rashin tabuka abin a zo a gani a gasar ƙwallon kafar cin kofin Nahiyar Afrika da kasar Ghana ta fice tun a matakin rukuni, inda kuma sunan Addo yake a sahun gaba na waɗanda za su mai gurbin. Wasu rahotanni na bayyana cewa ana zawarcin tsohon kocin Brighton da Norwich City Chris Hughton domin ba shi wannan aikin. To sai dai yanzu haka wasu daga cikin jami'an hukumar ƙwallon kasar ta Ghana irin su Dr. Tony Elbin na ganin cewa Addo, wanda yanzu haka shi ne mataimakin mai horar da ƴan wasan ƙungiyar Dortmund ta kasar Jamus, shi ne ya fi cancantar a ba shi aikin na kocin kasar. A wata sabuwa kuma, hukumar ƙwallon kafar ƙasar Tunisia ta yanke shawarar sallamar mai horar da ƴan wasan ƙasar Monda Kebir sakamakon ɓacin ran fitar da ƙasar da Burkina Faso ta yi daga gasar cin kofin Nahiyar Afrika a ƙasar Kamaru. Tunisia ta sami kaiwa a matakin kwata final na gasar bayan ta doke Najeriya da ci ɗaya da nema a wasan zagayen 16. To amma kuma Burkina ta yi wajarar da ita daga gasar a matakin na kwata final. Wasu rahotanni sun bayyana cewa hukumar ƙwallon ƙasar ta Tunisia ta ce mataimakin mai horar da ƴan wasan ƙasar Jalal Al-Qadri shi ne zai ci gaba da jagorantar ƙungiyar na wucin gadi kafin lokacin da za ta samu tabbataccen koci. Kabir ya soma aikin horar da ƴan wasan ƙasar ne a shekara ta 2019, inda ya jagorance su suka kai wasan ƙarshe ta gasar cin kofin ƙasashen Larabawa ta shekara ta 2021 a birnin Doha. A yayin da ake dosar rufe kasuwar cefanen ƴan wasa ta watan nan na Janairu, an dakatar da tattaunawa tsakanin kungiyar Arsenal ta Ingila da Barcelona ta kasar Spain kan komawar dan wasan Arsenal din Pierre-Emerick Aubameyang zuwa Barcelona a zaman aro. Tuni dai da dan wasan dan kasar Gabon mai shekaru 32 ya isa kasar ta Spain a yau Litinin domin soma gwaje-gwajen lafiyarsa a yayin da yake fatan komawa kungiyar ta Barcelona. To sai dai kuma rahotanni sun nuna cewa ba a sami cimma daidaito ba tsakanin kungiyoyin biyu, domin kuwa dama komawar tashi a Barcelona ta ta'allaka ne kan sharuɗa da dama. Aubameyang, wanda ya koma gida tun somawar gasar cin kofin Nahiyar Afrika a kasar Kamaru saboda wasu dalilai na rashin lafiya, bai sami bugawa kungiyarsa ta Arsenal wasa ba tun lokacin da aka yi masa hukuncin ladaftarwa na dakatar da shi daga wasa a watan Disamban da ya gabata. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Madalla yanzu ko ga Maryam Dauda ta dawo da takaitattun labaran duniya.
A yau Litinin ake sa ran kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya zai tattauna akan rikicin da ke faruwa a bakin iyakar Rasha da Ukraine a wani zama da Amurka ta kira don tattauna batun sojoji fiye da 100 da Rasha ta kai yankin da kuma wasu ayyukan tsokana da take yi wa Ukraine. Jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya, Linda Thomas Greenfield, ta faɗa a shirin This Week na gidan talabijin ɗin ABC a jiya Lahadi cewa kwamitin zai hura wa Rasha wuta akan ta bayyana dalilin da ya sa ta kai sojoji bakin iyakar. Jami'an hukumar wasannin Olympics a China sun ce mutane 37 ciki har da 'yan wasanni da jami'ai suka kamu da cutar coronavirus a jiya Lahadi. Ranar Asabar kuma mutane 34 da ke da alaka da wasannin suka kamu da cutar. Ƙungiyar Pacific Maritime Association ta ce bisa ga wani rahoton jaridar New York Times, jami'an ƙungiyar dakon kayayyakin jiragen ruwa na West Coast da yawa suka kamu da coronavirus a cikin watan da ya gabata a shekarar da ta wuce. A jiya Lahadi, ƙungiyar Taliban ta sanar da cewa za ta fara buɗe dukkan jami'o'in gwamnati a Afghanistan daga wannan makon sama da wata biyar bayan da ƙungiyar ta masu kaifin kishin addinin Islama ta sake kwace ikon ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Abdulbaki Haƙani, ministan ilimi a mataki na gaba da sakandare, ya faɗa a bidiyo cewa ɗalibai a lardunan Afghanistan da ke da yanayin zafi za su koma azuzuwansu ranar Laraba, yayin da jami'o'in da ke yankuna masu sanyi ciki har da Kabul za a buɗe su ranar 26 ga watan Fabrairu. Haƙani dai bai yi ƙarin bayani ba, amma a bayanansa na baya ministan ya bayyana cewa za a tabbatar da raba maza da mata a jami'o'in gwamnati kamar yadda shari'ar musulunci ta tanada kafin a buɗe su. Ya kuma ce saka hijabi ya zama wajibi ga ɗalibai mata.
Da ma sauraro baki ɗaya abinda ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan daren. Baba Yakubu Makiri da ya shirya na gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Mu kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin da nasa, amin summa amin. Assalamu alaikum.